Masana sun bayyana halin kakani kai da cutar coronavirus ta kara jefa al'amura da suka shafi tattalin arzikin Najeriya musamman idan aka yi duba akan batun da ya shafi ci gaba mai dorewa wanda dukkan kasashen mambobi na Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2015 suka dau alwashin yi wato muradin SDGs don yaki da talauci da kare duniya da kuma tabbatar da cewa al'umma sun ci moriyar zaman lafiya da ci gaba kafin shekarar 2030 to sai dai irin tsaiko da annobar ta janyo ga tattalin arzikin kasar wanda wannan manufa yayi barazanar sanya dubban mutane rasa ayyukansu a fannoni da dama a kasar kamar yanda Director General na Ofishin Kasafin Kudaden Shigar Najeriya Ben Akabueze yace kashi 20 cikin 100 ne kawai na kudade ke shiga kasar abinda Dr. Isa Abdullahi Malami kuma mai sharhi kan tattalin arzikin kasa a Jami'ar Kashiri na Jihar Gombe a Najeriya yace kasar na bukatar daura damara da kuma inganta wasu hanyoyin shigar kudaden ta baya ga dogaro ga arzikin man fetur da tayi
manyan abinda ya kamata mu yi la'akari su bayan man fetur babu jigon tattalin arziki mana na Najeriya kamar noma da kiwo to kuma inda ma mun bunkasa nomar da kiwon da sun ma man fetur din samar da kudade wa Najeriya to haka mata mu duba kudaden da muke da su mu kashe kudi ne yawa tun daga jikin gwamnati har zuwa kamfanoni masu zaman kansu da daidaikun masu zuba jari a sa gonan nan ta koma irin ta zamani ayi noma ta katafila da manyan injina combine harvester da sauransu a madadin garma da fatanya da hauya ai su za su iya ba mu abincin da zamu ci na mutum miliyan 200 a Najeriya har kuma mu saida mu wayansu ba har ya zamanto arziki ba
a nashi bangaren Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin da ya shafi kasa da kasa a Najeriya yace kamata yayi gwamnati ta ringa baiwa kamfanoni a kasar manyan ayyuka na tsare-tsare da gine-gine don karfafa musu gwiwa ba wai ta ringa baiwa kamfanonin kasashen waje ayyuka ba a ce wasa hakan zai taimaka wajen samar da kudade cikin aljihun gwamnati
manyan ayyukan mu da ake yi a kasar nan wato civil works da ake yi majority kamfanonin kasashen waje ne shi yasa mutane ba su jin wannan kudin na dawowa cikin su saboda me kamfanonin kasashen waje su suke zuwa su yi ayyukan nan so idan aka samu a ce a samu wasu kananan ayyuka wanda mutanen Najeriya wanda kamfanonin mu za su yi saboda a samu kudi ya dawo cikin al'umma idan aka ci gaba da ba kamfanonin waje misali kamar irin su JB Jewelers Baja kenan su kuma kamfanonin China da suke wasu hanyoyi manyan hanyoyi a kasar nan zamu iya ganin cewa kamar JB da su wannan CCC su suke yin wannan ayyuka so dalilin haka ya kamata a samu wa'annan kamfanonin gida su ma a samu su aiki wanda za su yi yanda kudi zai dawo cikin al'umma
cikin abubuwan da ke cimma al'ummar kasar tuwo a ƙwarya da kuma hana ruwa gudu shine batun cin hanci da rashawa a lokaci da alƙaluman annobar cutar COVID-19 ke dada hawa a kasar ana zargin wasu jami'an gwamnatin da yin amfani da damar wajen karkatar da kudaden tallafi da aka ware domin kai doki ga marasa karfi a kasar Awal Musa Rafsanjani babban darekta a Cibiyar Sislak kuma babban wakili a kungiyar Transparency International a Najeriya ya bayyana takaicinsa game da lamarin
daidai lokacin da wannan annoba take karfi a kasar kuma kasashen duniya suke hubasa su tabbatar da kan cewa sun cece al'ummomin su da kasashen su da tallafa musu da su fita daga cikin bala'in kangin to wannan abun kunya ne abin takaici a yanzu haka dinnan wasu jami'an gwamnati da take yaki da hanci da rashawa sun karbi korafi daga jama'a kuma sun kuzi aniyar cewa za su binkice.
Kwararrun sun kara da cewa idan har gwamnatin Najeriya ba ta yi takatsantsan wajen canza dabarunta ba, to ba shakka kasar ba za ta yi saurin fita daga kangin kalubale na koma baya da cutar COVID-19 ya janyo a kasar ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.